الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 16 ga watan Shawwal hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan 4 2024 miladiya don ci gaba da karatu mu na waiwaye adan tafiya wanda muke gabatarwa a ranar Litinin da Alhamis wanda a yau Alhamis muna karatu ta fannin aqida wanda littafin da muke karatu a halin yanzu shine littafin Limatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rashad wallafar Al-Sheikh Al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda ya rasu a shekara ta 620 wanda wannan shi zai zama na 12 karatun mu na karshe kafin mu tayi hutun Ramadan mun yi zama 11 a cikin wannan littafi haka wannan shine zai zama majalisi na 12 siyakin karatun mu muna kan hadisai da suka zo suna ambaton siffofin Allah subhanahu wata'ala bayan mun ambace ayoyin alqur'ani da suka zo da ambaton siffofin Allah sai malam ya cirata kuma yana ambaton hadisai da suka zo suna ambaton siffofin Allah daga cikin hadisan da muka karanta mun karanta hadisai da suka zo da sifa ta an-nuzul hadisin da yazo da sifa ta an-nuzul hadisin manzo Allah da yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya wato Allah yana saukowa a kowace dare zuwa sama ta duniya muka kuma karanta hadisin da yazo dauke da sifa ta mamaki ya'jabu rabbuka min ash-shabbi laysat lahu sabwa wato hadisin yazo yana bayani sifa ta mamaki duka hadisan da yake kawowa hadisai ne da suke magana akan sifatul fi'liyah domin su ne ake jayayya da su ake su ne ake jayayya akan su da sauran yan bid'a wanda suka sabawa manhajin magabata shi yasa ya tsinto irin wannan hadisai da suke magana akan sifatul af'al ya ambaci hadisin da yake magana akan sifar dariya yadhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna duk wanda yana daga cikin hadisan da ya kawo sannan ya shiga ya kawo maganganu ya shiga magana akan istiwa'i wanda ita ce magana da muke ciki har yanzu bayan ya kawo hadisan kuma sai ya cirata ya shiga magana akan istiwa'i ya kawo ayan qur'ani ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya kawo ayan al-qur'ani da Allah yace a amintum man fis sama Allah mai rahama akan al-arshi ya daidaita sannan ayan qur'ani a suratul al-mulk da yake cewa amintum man fis sama shin kun amince wanda yake cikin sama al-yaqsifu bikum al-arda fa idha hiya tamur wannan shi yake nuna Allah yana da sifa ta daukaka yana da uluwu sifa yana da uluwu qahari yana da uluwu zat daukaka ta sifa daukaka ta rinjayi wanda wannan ba a ja'in ja a kansu tare da yan bid'a sun yarda Allah yana da daukaka ta sifa sun yarda Allah yana da daukaka ta alqahar ta rinjayi to uluwu zati nan ne ake ja'in ja da su a ce zatin Allah a sama yake yake ce su su yarda ba Allah yana ko ina tumale ya kawo ina ayin dan su zama shaida amma ayin suna da yawa akwai kuma hadisan manzon Allah masu yawa irin su فدن منزل الله ربنا الله الذي في السماء تقدس تقدس اسمك wanda shi ma hadisi ne wanda mun bi ta kan shi mun karanta shi da hadisul jariya wanda manzo Allah ya tambaye ta aina Allah tace Allahu fis sama a ina Allah yake tace Allah yana sama da hadisin Husayn abin nan hadisin da manzo Allah ya tambaye Husayn yace masa kam ilahan ta'budu Allah nawa kake bautawa yace alloli guda bakwai yace saba ina bautawa Allah guda bakwai sittatun fil ard wahidun fis sama Allah shida a ƙasa goma kansa kenan kuma Allah guda daya a sama sai manzo Allah ya ce malli ragabatika wa rahmatika to idan kana kudayin wani abu ko kana tsoro a wajen wa kake neman abinda kake kudayi kuma a wajen wa kake neman kariya daga abinda kake jin tsoro qala allazi fis sama ce a wajen wanda yake sama an gane ko sai manzo Allah ya ce masa to faturki sitta wa abudillazi fis sama to kabar guda shidan na ƙasa ka bautawa wanda yake sama wa ana wallimuka da awataini ni zan koya maka wasu addu'o'i guda biyu fa aslim ka musulunta fa aslama wa allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqula allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi man bi takan wannan hadisin ko in ba ku manta ba sannan muka kawo hadisin abu daud wanda ya kawo shi a sunan dinsa zalika inna ma baina as-sama'i ما بين سماء إلى سماء مصيرة كذا وكذا وذكر الخبر عن بشي حديث هرزو وفر الله وفوق ذلك الأرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك الأرش وعند حديث ضعيف نيدا مكا كاوشي ما عن بشرون ننسى من قاني وانا أما وانا جان حديثي لمكا عن بتا سمو دا تدم إيا إن مكا صياشيني سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه ban san ba in mun yi ittifaki yawa haka ne ko shi wannan yayi shiru bai ce komai yawa to masha Allah kenan za mu tashi asar na Imam Malik bayan ya kawo hadisai yanzu kuma zai kawo asar na wani ɗaya daga cikin magabata wanda yana ɗaya daga cikin al'imma shi ne yace su'ila Malik bin Anas an tambayi Malik ibn Anas al-Imam shugaban nan jagora wanda yana cikin al'imma al-arba'a radiyallahu anhu yarda Allah ya tabbata a gare shi kara tabbata gare shi faqila sai aka ce ya aba abdullah ya aba abdullah ya kai baban abdullahi al-kunyarsa ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah akan al-arshi ya daidaita wannan ayar ta zo a suratu taha aya ta 5 mai tambayar sai yace kaifa istawa ya ya daidaita yana son a bayyana masa kaifiyar daidaiton ubangiji akan al'arsh ya kaifiyar yake fa qala sai al-imam malik yace al-istiwa'u ghayru mashhur daidaito ba zahiltaccen abu bane a ce abu ya daidaita wannan abu ne sananne wal kaifu ghayru maqul amma kaifiyar yaya Allah ya daidaita akan al-arsh wannan abu ne hankali da ba zai iya hankalto shi ba shi kuma Allah bai faɗi yanda daidaiton yake ba balantana a faɗe shi ta hanyar naqali shi Allah bai faɗa ba bai faɗi kaifiyar ba maza Allah bai faɗi kaifiyar ba kuma abu ne da hankali ba zai iya hankalto shi ba wal imanu bihi wajibun kuma imani cewa Allah ya daidaita wannan wajibi ne wasu'alu anhu bid'a tambaya akan yaya ya daidaita bid'a ne summa amara bil rajul sannan sai ya umurni game da mutumin haka ne amara bil rajuli fa ukhrija aka fitar da shi daga majalisin sa wanda shi ne al imam malik bin anas imam daril hijra da ɗaya ne daga cikin al-aimatul arba'a shi ne malamin da ake dauko ake haura kuma daga garuruwa daban-daban don a zo gurin shi a kwashi ilimi malami ne shahararre wanda ake cewa game da shi la yufta wa malikun bil madina ba a yin fatawa alhali maliku yana garin madina in dai ana garin madina to ba wanda zai yi fatawa sai dai a je wajen malik wanda kakansa yana daga cikin manyan tabi'ai kakansa sunansa malik ibn anas wato kakansa yana daga cikin yana daga cikin manyan tabi'ai. A sunansa Malik ibn Anas ibn Malik, wato kakansa shi ma sunansa Malik, wato abin nan kakan abin nan kakansa tabi'i ne, yana daga cikin manyan tabi'ai. Shi kuma baban kakansa shi kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abinda nake tsammani. Shi sunansa Malik bin Anas bin Malik, kiran kakansa sunansa Malik. To Malik din yana daga cikin manyan tabi'ai. Sannan baban Malik din, an gane, shi kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunansa Abu Amir, al-kunyarsa ne Abu Amir. Sunansa Nafi bin Amr bin al-Haris al-Asbahi al-Humairi, wanda suka ce ya halarci dukkanin yaƙoƙi da aka yi tare da manzon Allah, in wanda yaƙin Badar. Kun gane ko? Wannan shine baban kakansa kenan. To kaga mutum ne wanda ya fito daga gidana malanta, an haife shi a shekara ta 93 a Madina, ya rasu a shekara ta 179 a nan Madina, wanda shi yana daga cikin tabi'ut tabi'in. To lokacin da aka tambaye shi, wannan mutumin ya yi masa tambaya, yana cikin darasi, sai ya yi tambaya, ya ce ya kai baban Abdullah? Allah ya ce Ar-Rahman al-Arsh istawa, ya daidaita. Shi ne ya ce masa ai daidaito, a wani ruwaya al-istiwa'u ma'lumu, a wata ruwaya al-istiwa'u ghayru mashhul. Dus duka ma'anan su daya. In aka ce ghayru mashhul, ma'ana abu ne wanda yake sananne, aka ce ma'lum, da abu ne wanda yake sananne. Dan haka istiwa'i abu ne sananne, domin shi mutumin ba ma'anar yake tambaya ba, kaifiyar yake tambaya. Kuma in kun tambaya, in kun saurara cewa kaifa stawa, kenan ba ma'anar istiwa'i yake tambaya ba, da yake tambaya kaifiyar. To sai Imam Malik yake kwatanta masa, ai wannan guri ne da babu mashiga, mu ba mu da mashiga wajen gano yaya kaifiyar take. Abinda muke iya sani shine ma'ana, ita kuma ma'anar ghayru mashhul, ba jahiltacciyar ma'ana bace alhamdulillah, ma'ana ce sananniya. Daka ma'anar istiwa'i ma'ana ce sananniya. To matukar ma'anar ko sananniya ce, to abinda ake nufi da lafazin kenan. Matukar ma'anar lafazin sananniya ce, kuma aka kawo lafazin a Qur'ani, to ba a rufin wani abu inda ba ma'anarsa ba. Daka wannan ma'anar da aka sani dai ita aka nufi, wannan ma'anar da aka sani to ita ake nufi, daidaito wannan dai da ka sani a Larabci. An gane, wannan shine abin da ake nufi. Dan haka ita ma'anar ghayru mashhul ba jahiltacciyar ma'ana bace, balantana a yi tambaya game da ita. Kenan tunda ma'anar sananniya ce, to kamata yi wato abin nan, tunda inda ma'anar ba sananniya bace, to da sai mutum ya yi tambaya akan ma'anar. Inda a ce ma'anar ba sananniya bace, sai mutum ya yi tambaya akan ma'anar, to sai a yi masa bayanin ga ma'anar abinda kalmar take nufi ko lafazin yake nufi. Domin ba abu bane wanda yake jahiltacce. In ba wani bai san ma'anar ba, to wasu sun sani, sai su sanar da shi. Amma tambaya akan kaifiya, to wannan abu ne wanda yake ghayru maqul, wanda hankali baya riskarsa. To tunda ko hankali baya iya gano yaya kaifiyar take, ashe baya halatta yin tambaya akan abinda hankali baya iya tunano shi. Domin kaifiyar sunayen Allah da siffofinsa, mu bayi ba ma sanin kaifiyar yaya kaifiyar sunayen Allah da siffofinsa suke. Domin Allah ta'ala ya gaya mana Qur'ani, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Shi Allah ya san abin da yake gabansu da bayansu, amma su ba sa kewaye wani abu na sani game da shi. Suratu Taha aya ta 110. Haka ba ma sanin wani abu na zatin Ubangiji ko sunayensa ko sifofinsa, wannan abu ne da Allah ya sani. Ba wanda ba to ba wanda yake da masaniya game da wannan sai Allah. Ba wani daga cikin halitta da ya san kaifiyar zatin Allah ko kaifiyar sunayensa ko sifofinsa ba wanda ya san wannan sai Allah me yasa saboda girman ubangiji subhanahu wata'ala amma al-kayfu ghayru ma'qulun lana amma kayfiyya ya daidaiton Allah yake wannan abu ne wanda ba sananne bane hankalin mu kuma ba zai iya gano shi ba wannan abu ne da ba za mu iya riskarsa da hankali ba to tunda ko abun haka yake to ba daga cikin haƙƙin mu mu kutsa ciki ko mu ci zamu yi tambaya akan wannan an gane ko dan haka wanda yayi wannan tambayar to ba zai iya bashi amsa ba domin abade da hankali baya riskarsa shi kuma Allah bai bayanin sa a Qur'ani ba manzonsa bai bayanin kaifiyar a sunna ba balantana ayi maka bayani a ce ga yadda Allah yake ko manzon Allah yake da ka yace masa yace masa wal kaifu ghayru ma'qul sai yace wal imanu bihi wajibun bai imani game da wannan wajibi ne a al imanu bil istiwa ala ma'anahu imani da istiwa'i akan ma'anansa da aka sani wannan kuma wajibi ne ba tare da mun bijiro zuwa ga kaifiya ba ba tare da mun ce sai mun gano yaya kaifiyar take ba imani game da daidaiton ubangiji bisa ma'anansa da muka sani ta daidaito wajibi ne akan kowane musulmi ya daga wannan inda musulmin kirki ne wajibi ne kuma mutum ya sallama ya miƙa wuya ya jayu game da wannan kare tsaya na jayiya dan me za a ce Allah yayi kaza shi Allah shi ya faɗa da kansa manzansa kuma ya tabbatar yace was'alu anhu yani anil kayfiyya kuma tambaya game da kayfiyyar shi kuma wannan menene bid'a ne me yasa muka ce was'alu anhu damirin yana kuma zuwa ga kayfiyya saboda shi mai tambayar kayfiyyar ya tambaya shi mai tambaya me ya tambaya kayfiyya kaifa stawa kenan kayfiyya ya tambaya kenan su'alu anhu damiri din nan ya'udu ila al-kayfiyya za mu mayar da shi zuwa ga kayfiyya kiran tambaya game da kaifiyar shi ko menene bid'atu bid'a ya aka ce bid'a shine abinda magabata ba sa yi abinda da ba a san shi ba ba a san wani ba daga cikin sahabban manzon Allah ko wani a zamanin manzon Allah da yazo gurin manzon Allah ya tambaye shi ya daidaiton ubangiji yake babu wannan ba a samu ba kuma wani da yazo ya tambaye wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ya kaifiyar daidaiton ubangiji take to kaga wannan tambaya ce ta bid'a tambaya ce ta bid'a su ahlud dalal mutanen da suke kan bata su cewa suke yi al ma'ana abinda maganar imamu malik take nufi yajibu tafwiduhu da yace wa su'alu anhu bid'a ma'ana tambaya game da wannan bid'a ne wajibi ne a fawwala kaga wani tawili yajibu tafwiduhu wajibi ne mufawwala abinda mufawwala mufawwala ma'anar mai tafwidi ba tare da mun ci ga abin nan ba tare da mun ci Allah ya daidaita ba ma'anar ma mufawwala yadda za mu fawwala kaifiyar to hadda ma'anar ma suke cewa ita ma fawwala ta za a yi wannan ba gaskiya ba ne imamu malik bai faɗi haka ba in ma sun jingina wannan zuwa ga imamu malik suka ce abin da yake nufi kenan to su yi masa ƙarya kuma shi imamu malik ya wabbaha yayi bayani a fili ta yadda za a gane yace alisu wa ghayru mashkur daidaito ba jahiltaccen abu bane balantana mutum ya buƙaci yayi tambaya game da wannan wal kayfu ghayru maqul kayfiyar kuma ba abu bane da hankali zai iya riskarsa haka baya halatta ayi tambaya game da wannan sai ce wal imanu bihi ay bil istiwa'i lafzan wa ma'nan wajibun imani game da istiwa'i a lafazin sa da ma'anarsa wajibi ne was'alu anhu tambaya game da shi ai anil kayfiyya bid'atu ko wannan bid'a ne domin shi mutumin kayfiyya ya tambaya ba ma'ana ba baran tara ku ce a fawwala ma'ana tambaya anhu ba za ka ce anil istiwa ba dan su fassara suke wa su'alu anhu ai anil istiwa wai imamu malik yana nufin tambaya akan istiwa'i bid'a ne sai dai a fawwala ba gaskiya bane an gane me yake was'alu anhu ay anil kayfiyya ba anil ma'ana ba tambaya game da kayfiyya me yasa muka ce saboda shi mai tambayar me ya tambaya kayfiyya ya tambaya ba ma'ana ya tambaya ba balan ta zaka ce was'alu anil ma'ana ko ka ce was'alu anil istiwa bid'a sai was'alu anhu ay anil kayfiyya wanda ya tambaya akan ta wannan bid'a sannan ya ce wa mutum ma araka illa rajulu su kai bana ganin ka faci mummunan mutum kai mutum ne wanda kake gurbatacce fa amara bihi yayi umarni da shi fa ukhrija min al-halqa sai aka fitar da shi daga halqarsa ta ilimi malamai suka ce wannan shine abin da yake wajibi akan malamai su nesantar da irin waɗannan masu jefa shakka a cikin zakatun mutane daga majalisansu idan kaga a majalisinka wani yazo yana tambayoyi irin wanda suke jefa shakka a cikin zakatun ɗaliban ilimi to irin wannan koran sai kamata ai ya kamata a bar shi ya ci gaba da zama a wannan gurin ba duk wanda yake so ya tayar da shakka a cikin zakatun mutane to irin wannan koran sai kamata ai koran da za a yi masa kuma irin korar kare dai ya koyi ladabin zama a majalisin ilimi ya san irin tambayar da ya kamata ai da wanda bai kamata ai ba a kunyata shi a gaban mutane shi yasa yayi umurni aka dauke shi aka yi waje da shi domin bai zo dai ya koyi ilimi ba ba neman ilimi ya kawo shi ba ya zo ne domin ya kuskurantar da Iwa'u Malik ko ya kuskurantar da fa'intar mutane wanda suke kanta ita tambaya tana da iyakokinta ba ta aka yi duk abin da kaga dama ka tambaya ba tambaya tana da iyakokinta ba komai bane ake yin tambaya akan sa ana yin tambaya ne game da abin da ya rikice maka cikin irin abin da dan adam yake da bukatar ya san shi dan ya taimaka masa a wajen ibadar sa ko mu'amalar sa da sauransu na al'amuran ibada ko al'amuran mu'amala an gane ko daka tambaya tana da iyaka Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in baku sani ba ku tambayi malamai ma'abuta sani in ku baku sani ba suratul nahl aya ta 43 amma tambaya irin ta danka kuskurantar da mutum ko kuma tambaya game da abubuwan da mutane ba su da bukatar su irin tambaya ta ta'annuti tambaya abinda ko an gaya maka to ba wani amfani da za ka yi da wannan amsar da aka baka to wannan yana daga cikin babi na taklifi ka kallafa wa mutum abinda zai masa nauyi ko ka shigaltar da lokutan mutane ka bata musu lokaci a banza ko ka batar da mutane ko ka sa mutane tashwishi to irin wannan tambayar haramun ce wajibi ne a kabe daga yin irin ta wanda yake yin irin wannan tambayar ma kamata a yi masa ta'aziri a yi masa ne ta'aziri kamar da sayyidina Umar yayi wa wani da ake kiran sa Sabil wanda ya kasance yana ta tambaya game da wasu abubuwa na mutashabihat na Alkur'ani ayoyi wanda suke mutashabihat su yake bibiya yana tambaya irin ayoyin da mutane ba su da bukata irin tambayoyin da mutane ba su da bukatar su sai zama yana sawa mutane rudani sai mutum yake kabar fa mutum na abin da ya tambaya fa gaskiya ne fa wannan ayar fa ta ci karo da wannan ya za mu yi kaza sai mutum ya fara tunani ya fara shida ya fara wasa da hankalinsa ya sai da Umar ya samu labari yasa aka kamo shi ya masa bulala sannan ya kore shi daga garin Madina hadisi yana nan a cikin sunan Ad-Darimi da lamba ta 146 ya kuma sake kawo shi da lamba ta 150 to irin wannan masu irin wannan tambayoyin in ma an kama su ta'aziri ya kamata a yi musu sannan a kore su daga gurin daga garin ma ya kamata a bar su su ci gaba da zama a gari ba kamata a kore su su bar gari domin mutane ne suke yin tambayoyi irin tambayoyin da mutane ba su da bukatar su ko tambayoyi da suke sawa mutane tashwishi a aqidun su ko suke sawa mutane shakka a al'amuran addinin su irin waɗannan wajibi ne a dakatar da su su tsaya akan iyaka iyaka inda ya dace a yi tambaya to nan ya kamata su yi tambaya Imam Malik ya kori wannan mutumin daga majalisinsa domin ya ladabtar da shi sannan kuma domin ya tsare ɗaliban ilimi kar a jefa musu shakka da tashwishi a cikin aqidarsu sahabbai lokacin da suka tambayi manzon Allah game da jariran wata me yasa wata yake bayyana dan karami ya ta girma sai ya cika sannan kuma ya ta kankancewa sai ya bace ya zama karami kamar yadda ya zo a asbabun nuzul na wahidi a shafi na 56 hadisi da lamba ta 98 ya kawo wannan sababin nuzul din yas'alunaka 'anil ahilla cewa sun zo sun yi tambaya game da jaririn wata me yasa yake girma yana kankancewa sai Allah ya ba su amsa da sabanin abin da suka tambaya dan abin da suka tambaya bai da wata fa'ida dan an gaya musu sai aka gaya musu abin da zai musu amfani yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas wal hajj kace lokuta ne domin ibadar mutane lokuta ne domin mutane mutane su gane lokutan da za su yi ibada lokacin idda lokacin azumi lokacin kaza wal hajj da kuma gane lokutan aikin hajj su sun yi tambaya ne suka ce game da hakikanin wata ya me yasa yake kankancewa yana girma suka ce sai Allah ya ba su amsa game da abin da yafi wannan fa'ida domin ana son a nuna musu cewa wannan shine abin da ya kamata su yi tambaya akan shi alaƙar ibadar su ga wata amfanin da wata zai yi musu ta hanyar gane lokutan ibada da sauransu amma tambaya game da hakikanin shi watan me yasa yake girma yana ragewa kai daga me yasa mutane ba su da wata maslaha a cikin wannan dan an bayyana maka dalilin da yasa wata yake kankancewa yake girma yake kankancewa baka da wata maslaha a cikin wannan shi yasa aka ki ba su amsar wannan aka ba su amsa na abin da zai amfade su kul hiya mawaqitu linnas wal hajj lokuta ne na ibadun mutane da mu'amalolinsa da sauransu da kuma lokuta dan alƙa gane lokutan aikin hajji walaysa birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha baya daga cikin aikin kirki ku rika zakki wa gidaje daga doransu daga bayansu ku tsallako katanga walakin albirr man ittaqa albirr aikin kirki shine wanda kiyaye dokokin Allah wa atul buyut min abwabiha daka ku zakki wa gidaje daga kofofinsu wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihun domin ku rabauta ga kuma tafsirin mura suratul baqara mun yi dogon karatu akan wannan aya to malamai suka ce anan ana koyar da mu su sahabban da mu cewa abin da ya kamata mutum ya tambaya akan abin da yake da bukata abin da zai masa amfani wannan shine zuwa wa gidaje ta kofa yin tambaya akan abin da zai amfane ka shine misalin mutumin da ya shiga gida ta kofa hangare wanda dalibi ilimi kamata ya in zai shiga cikin ilimi ya shiga ta me ya shiga ta kofa kamar nan mai gida in zai shiga gida kamata ya shiga ta me ya shiga ta kofa kar ya zo wa gida ta bayan katanga to haka dalibin ilimi kar ya zo wa gida kar ya zo ma ilimi ta me ya hauro wa ilimi daga sama dalibi idan zai shiga ilimi to ya shige shi ta kofa mutumin da zai zakkiwa ilimi ya hauro shi ta window ko ta taga to kamar mutumin da zai shiga gidan shi ne ya shiga ta window ko ya shiga ta taga ko ya shiga ta bayan katanga wanda wannan zai sa yayi ne ya sha wahala wani iya gani kuma zai shakka ayya ko gidansa ne ayya ko ba barawo bane wani ma zai iya karya masa kafar baya ya ce barawo ne tunda al'amarinsa zai haifar da shakka ya aka yake hawa ta katanga domin bisa al'ada wanda aka san yana haurowa gida ta katanga shine barawo to kai me kai ka hawa katanga wanda zai iya rabke kai ya ce barawo to haka ilimi in kace zaka hauro shi ta bayan katanga to sai ya haifar maka da rudani da shakka a cikin aqidarka inda da wannan amma wanda zai bude kofa ya shiga gida ta kofa ko ya nemi izinin masu gida ya kwankwasa a bude masa ya shiga ta kofa to wannan shi ne wanda ya bi ta hanyar da ta dace ba wanda zai shakka akan al'amuransa gidansa dai ya buga an yi sallama ko da gidan ba nashi bane ya kwankwasa ya yi sallama aka ce mishi bismillah shigo ya shigo ba wanda zai shakka akan lamarinsa to haka shi ma ilimi duk wanda ya zakke masa ta kofa to ba zai samu shakka da rudani a cikin al'amuransa da ilimi ba kun ga da wannan wasu malamai suka ce ma'anar ayar shine mutanen jahiliya sun kasance idan sun yi harama da aikin haji to ba sa shiga gidaje ta kofa idan suka yi harama da aikin haji to ba sa shiga gidaje ta kofa matakar suna sanye da ihrami idan za su shigo gida sai da su hauro ta bayan katanga to sai Allah ya hana su game da wannan ya bayyana musu cewa babu laifi mutum ya shiga gidansa ta kofa ko da yana sanye da ihrami wannan baya kore ihraminsa baya lalata masa ihraminsa baya rage masa komai a cikin ibadarsa ta aikin haji cewa ka hauro ta bayan katanga wannan kallafa wa kanka abinda ba dora maka bane kai abinda baka da dalili akai waye baka dalili waye baka hujja ina kake da hujjar yin haka babu to daga cikin yan bid'a a yau zaka ga har yanzu akwai masu yin irin wannan mutum yayi harama da aikin haji sai kaga wai baya shiga karkashin rumfa ma mota ma idan tana da rufi baya shiga sai dai shiga motar da ba ta da rufi wai bai san ai masa rumfa a saman sa to kaga wannan ya zama daga jinsin irin wannan mutane na jahiliya manzon Allah a lokacin aikin haji sallallahu alaihi wasallama an yi masa inuwa da riga a lokacin yana sanye da ihrami yana jifan aljamarat yana jifan jamara aka daga masa riga sama aka yi masa rumfa aka yi masa inuwa bai hana yin wannan ba bai hana ba aka buga masa kubba a namira aka yi masa rumfa a can namira inda ake zama wato amina kuma ya shiga ciki alhali yana sanye da ihrami bai ce ba zai shiga ba saboda kar rumfar ta yi masa rufi daga sama ta sha makance tsakaninsa da Allah bai ce haka ba lokacin da aka zo aka yi masa inuwa da zani a samansa bai hana ba domin wannan sauƙaƙawa ce ta Ubangiji a ce in kana aikin haji ba za ka shiga inuwa ba ba za ka shiga rumfa ba ai wannan akwai tsanantawa to abin da yake nan abin da ake so mu fahimta shi mutum ko kuma shi mutumin da ya zo yi wa Imamu Malik tambaya ya yi masa tambaya ne game da kaifiyya to tambaya game da kaifiyyar daidaiton Ubangiji a kan al'arshi ba wata fa'ida da za ka samu in an gaya maka an gane ko ba wata fa'ida da mutum zai samu sannan ba wata bukata da mutum yake da ita na sanin wannan sannan a bari da hankali baya riskarsa kuma Allah bai bayyana ba inda akwai fa'idar da za mu samu a ciki to da Allah ya bayyana mana da manzon Allah ya bayyana mana amma kasancewar Allah da manzonsa ba su bayyana kaifiyar ba ya nuna babu wata maslaha mu a cikin mu san kaifiyar inda akwai to da sun bayyana mun gane kenan abin da yake dacewa ga mutane su kame kansu daga irin waɗannan tambayoyi abin da yake wajibi a kansu su yi tambaya game da ma'anar aya in ba su gane ma'ananta ba su tambayi ma'anar ar-rahmanu 'alal arshi istawa menene ma'anar istiwa'i to sai a sanar da mutum domin al-istiwa malu istiwa abu ne sananne sai a bayyana masa ma'anar istiwa'i shine ululullahi 'ala arshihi daidaiton ubangiji akan al-arshinsa wartifa'uhu 'ala arshihi da kuma daukakuwarsa akan al-arshinsa shikenan kaga an sanar da shi ma'anar amma kaifiyar wannan abu ne wanda wato Allah subhanahu wataala bai bayyana ba kuma hankali baya riskarsa na kawaita magana akan wannan qadiyya domin a yau zaka ga yan bid'a sun dawo da ita suna ka tallata ta kuma suna sukar ahlus sunna waɗanda suke tabbatar da wannan aqida ta magabata suna ce musu mujassima masu maida Allah jiki suna cewa yana zama akan al'arshi kamar yadda mutum yake zama akan gado an gane sun maida Allah jiki masu maida Allah masu jikintar da Allah masu kaza zaka ji yan bid'a bid'ar tijaniya da sauransu suna yawan tallata wannan a social media don su kautar da mutane daga aqida wadda take lafiyayya babu wanda ya taba cewa ga kaifiyar yadda Allah ya daidaita amma sai su ci ahlus sunna suna cewa Allah yana zama akan gado ko kuma yana saukowa har ma suna jinginawa Ibn Taymiyyah wa Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana saukowa daga kan al'arshi kamar yadda yake saukowa daga kan minbar suke jingina maganar zuwa ga Ibn Taymiyyah kuma ƙarya ne kuma cewa Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana zama akan gado kamar yadda mutum yake zama akan gado akan al'arshi kamar yadda mutum yake zama akan gado wannan ba gaskiya bane duk inda ahlus sunna suke wanda suke kan aqida ta salaf ba sa bayyana kaifiyya an gane ko tabbatar da ma'ana suke yi ma'anar kuma bisa ga hakikarin ta lafazin da ma'anar mun gane suna tabbatar da ma'anar ne to kaifiyar kai ka tunano ƙwaƙwalwarka har kake kokarin korewa amma mu ba ma tunano kaifiyar dan mu santa ba amma muna faɗar ma'anar lafazin shi muke tabbatarwa ba ma yadda ai tawilin shi gane wanda ba a yadda ai tawilin sa wannan shine aqidar duka magabata wanda suke a salafus salih sai ya ce faslun fi isbati sifati al-kalam fasali da zai magana game da tabbatar da sifa ta magana fasali game da tabbatar da sifa ta al-kalam, yanzu mun ji sifa ta istiwa'i ko sifa ta daidaito, to akwai kuma sifa ta al-kalam, sifa ta magana. Allah yana magana lokacin da ya ga dama, yana magana ga wanda ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama. To malam ya biyo bayan magana akan istiwa'i da magana akan cewa Allah yana da sifa ta magana, Allah yana magana, sannan ya bude fasali wanda ya kadaita magana akan sifar al-kalam a cikin sa shi kadai, duk sauran waɗancan sifofi a cikin fasali guda ya kawo su, amma da yazo kan sifatul kalam sai ya bude mata fasali. An gane ko? Da yazo kan sifa ta magana sai ya bude mata fasali, saboda muhimmancin mas'ala da kuma yawan abin da ya faru na fadawa cikin bata da mutane da yawa suka yi dangance da wannan sifa ta al-kalam. To shi yasa sai bude mata babin ta nata ita kadai saboda muhimmancin ta. Zai tattauna akan sifatul kalam. Ita sifa ta magana sifa ce da take tabbatacciya ga Allah subhanahu wataala. Allah yana magana kamar sauran sifofi wanda Allah subhanahu wataala ya sifata kansa da su, cewa Allah yana magana kaifa sha'a wa mata sha'a, yadda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama. Sannan maganar Ubangiji min sifatil fi'iliya, suna daga cikin sifofinsa na aiki, as-sifat al-fi'iliya allati yaf'aluha mata sha'a subhanahu wa ta'ala, sifofin da Allah yake aiwatar da su a duk lokacin da ya so. Allah ya yi magana a baya, sannan kuma zai yi magana a nan gaba, kuma zai yi magana a ranar gobe kiyama. A duk lokacin da ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala, a duk lokacin da ya ga dama da ya yi magana, yakan yi magana. A duk lokacin da ya ga dama da ya yi magana, to yakan yi magana subhanahu wa ta'ala, ya yi magana da wanda ya so a lokacin da ya so. To ita maganar Allah, malaman aqida, malaman ahlus sunna suna cewa qadimun nau'i ce, kalamullahi qadimun nau'i, wato nau'in sa da daddan nau'i ne, ma'ana Allah bai gushe ba tun azal, ko ba zai gushe ba yana magana, yadda ka san sauran sifofi. Allah bai gushe ba yana tare da waɗannan sifofin, kuma ba zai gushe ba yana tare da su. To haka sifatul kalam da daddiyar sifa ce tun azal, Allah yana magana, sannan kuma wato da daddiyar sifa ce tun azal, Allah yana magana, kuma har abada Allah zai ci gaba zai kasance da wannan tare da wannan sifa ta magana. Daka suke kiranta qadimun nau, nau'in da daddan da daddiyar sifa ce, nau'in ta da daddi ne, kun gane wannan. Sannan hadisun ahad, sannan kuma ahad din ta hadis ne, ma'ana Allah maganarsa tana sabuntuwa daidaikunta, daidaikun maganar Allah yana sabuntuwa a duk lokacin da ya so ya magana sai ya magana, kun gane. A duk lokacin da ya so in yau ya ga dama ya magana, in yau ya ga dama ya magana sai ya magana, ba wanda zai hana. Kenan sifatul kalam min haisu hiya qadima, ta fuskar ita sifar kan kanta da daddiyar sifa ce tun azal. Allahu ta'ala ma zala yatakallam, Allah bai gushi ba yana magana tun azal, an gane. Saboda shi Allah subhanahu wata'ala bi kalamihi qadimun ne azali, tare da maganarsa qadimun ne azali, da daddi ne tun azal. La bidayata lahu subhanahu wata'ala, ba yi da farko, wala bidayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, to haka sunayensa da sifofinsa da ayyukansa ba su da farko subhanahu wata'ala. Amma daidaikun maganarsa da yake yi, fa innaha tatajaddadu, maganganun Allah suna sabuntuwa, maganganun Allah suna sabon shay'an fa shay'an, lokaci zuwa lokaci. Daga dama yayi magana sai yayi magana, ya takallamu mata sha'a subhanahu wata'ala, yana magana a duk lokacin da ya so. Sifar magana ka sa'ir sifatihi al-fi'liya, kamar sauran sifofinsa ne na aiki da yake yi a lokacin da ya dama. To wannan shine i'tiqadin ahlus sunna wal jamaa, ayoyi da hadisai game da wannan malan zai kawo su a cikin wannan fasali da muka shiga, zai kawo ayoyi da hadisai da suke tabbatar da wannan. Ba wanda ya saba dangance da sifar Allah ta magana sai jahamiyya da wanda kuma ya kwankwada daga makwankwadar su daga cikin al-firq ad-dalla jahamawa sune wanda suke cewa inna allaha la yatakallam Allah baya magana sukan ce inna ma khalaqal kalama fi ghairihi ya halicci maganar ne a cikin waninsa ko jibril ko annabi muhammad sai Allah ya halicci magana a tare da jibril shi kuma jibril sai ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abinda ake yi na raba maganan zuwa ga Allah ake kalamullahi suka ce min idafatil makhluq ce ila khaliqi yana daga cikin babin raba halitta zuwa ga wanda yayi ta kamar a ce bannan baitullahil haram dakin Allah kaza kaza to shi ma haka kalamullah kamar a raba wa Allah wani halittar sa ne da ya halitta a ce hazihi naqatullahi lakum aya aka kira ta naqatullahi to shi da irin wannan ne a ce kalamullah yanzu jahamawa zaka suka ce Allah la yusafu indahum bil kalam abadan so a wajen su Allah ba a sifata shi da magana suka ce inna allazi yatakallamu makhluqun khalaqa Allahu al kalama fihi wanda yake magana halitta ne da Allah ya halicci maganar a cikin sa ko jibril ko annabi muhammad wannan abin da suka faɗa ke wannan kuma shine mazhabin mu'tazila su ma wannan aqidun muna faɗar su saboda suna ta shigowa din da buku san su ba yanzu duka za su ta shigowa ku san su kidan kafin su shigo an yi maka karatu akai da sun fada aqidan su da ban ka riga ka san ta shine amfanin karatu su ba mu'tazila abin da suke faɗa kenan mazhabin mu'tazila da jahamiyya duka dai yake a wannan babi na sifat na sifa ta magana su ma suna kore maganar Allah suna cewa inna kalamallahi makhluq suna cewa maganar Allah halitta ne har aka samu wasu sarakuna ma a lokacin daular musulunci ana da hadaddiyar daula ta musulunci wanda suka goyi bayan su tun daga sarki Ma'mun daular Abbasiyya da wanda ya biyo bayan sa al-Mu'tasim da wanda ya biyo bayan sa al-Wasiq billah da al-Mu'tasim duka suka yi ta'azantar da mutane wasu ma har suka mutu a cikin wannan mihina din irin su Ibn Nuh cikin wannan mihina suka mutu wasu kuma saboda azaba suka sallama ba dan zuciyarsu ta yarda ba suka fada da baki irin su Ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in irin su Ali ibn Madini da suka sallama saboda azaba Imam Malik shine wanda ya kafe aka yi ta'azantar da shi bai yarda ya sallama ba har sai da wani sarki ya biyo baya al-mutawakkil billah shi da wanda ya sallame shi kuma ya goyi bayan aqidarsa aka dawo kan aqidar magabata ahlus sunna wal jamaa shi yasa ake masa laqabi da imamu ahlus sunna wal jamaa da shi da wanda ya tsaya akan wannan aqidar ba irin azabar da bai gani ba har sai da Allah ya tabbatar da ita to kaga mu'tazila suna cewa maganar Allah halitta ne ta alqur'ani halitta ne amma su al-asha'ira wanda mu muka sani a yanzu ash'a'ira wanda duk wani dan bid'a da yake kan dariqa ko shi dan abin nan su dan shi'a mu'tazila ne duk inda dan shi'a yake to aqidar sa ta mu'tazila ce kawai ka rike wannan kaida duk inda dan shi'a yake to aqidar sa aqidar mu'tazila ce amma su yan dariqo duk da su akwai kwashe-kwashe cikin aqidar ta su ba abin da babu a ciki amma sun fi danganta kansu zuwa ga aqidar ash'a'ira dan dariqun qadiriyya tijaniyya sauransu duka zaka aqidar ash'a'ira ce gare su to su ash'a'ira wai su ne suka so su hada tsakanin abubuwa guda biyu wanda suke kishiyoyin juna domin su da wanda suka zo daga baya suka samu ana artabu tsakanin masu fifita hankali akan nassi su ne jahmiyya mu'tazila da sauransu ahlul kalam suna gabatar da hankali akan nassi inda ga nassi ya saba wa hankali za su rushe shi su kuma ahlul hadith suna gabatar da an-naql ala al-aql suna gabatar da nassi na qur'ani da sunna akan hankali idan nassi yazo na qur'ani ko sunna ko hankalinka bai gane ba ka sallama domin laifin na hankalinka ne ba laifin nassin bane hankalinka ne yake da matsala shi yasa ka kasa ganewa amma ba nassin bane laifin ba na nassin bane daga su suka ce a sallama wa maganar Allah da manzansa ko da hankalinka bai gano hikimar su ash'a'ira maturidiyya su suka riga su wannan tunanin amma kuma sai zama ash'a'ira su suka fi tallata shi sai aka san su da shi amma asali maturidiya abu mansur al-maturidi shi yazo da wannan fikira cewa to bari a hada tsakanin biyu an gane a samar da aqida ta tsakatsakiya tsakanin waɗannan da suka ja layi suka ce za a gabatar da asari akan naqali aba akan hankali da waɗannan da suka ce hankali ne gaba da me gaba da nasi to a samar da aqida ta tsakatsakiya a jawo hankalin a jawo nasin a hada su su tafi tare daman abinda yake shine aqidar ahlus sunna hankali baya cin karo da nasi kun gane wannan wanda shine kaida ibnu taymiya ya rubuta littafi akan wannan dar'u ta'arudul aqli dar'u ta'arudul aqli wan naql tun kude cin karo tsakanin naqli da hankali duk wanda yace nasi wato naqa an naql nusus na shara'a suna cin karo da hankali to abinda ya faɗa ba gaskiya bane nasoshi na qur'ani da sunna ba sa cin karo da hankali sai fa idan hankalin naka ne ya samu shubha ko ya gurbace ko ya samu tawaya to sai ka kasa gane nasa wanda shi ne aqidar magabata amma su suka ce a za mu iya takudawa kar a yi watsi da kowanne a janyo kowanne a hada shi yasa aqidar ash'ari ta ginu akan wannan dai aqida ta mu'tazilanci gabatar da hankali akan nasi aqidar ash'ari ta ginu akan gabatar da hankali akan nassi abu na biyu kuma shine aqida ana tabbatar da ita ne da ahadith wanda suke mutawatir ahadithul ahad ba a tabbatar da aqida da su shi ma kan shi hadisin mutawatiri kuma za a yi aiki da shi idan bai ci karo da hankali ba to da suka zo sai suka ce inna allaha mawsufun bil kalamin nafsi faqat wai su sai suke hada tsakanin biyu wai shi Allah ana sifata shi da magana amma maganar sa a cikin ransa take ba ta fitowa waje da sauti kun gane maganar sa a cikin ransa take fa kalamuhu fi nafsihi faqat maganar sa a cikin ransa take wala bai takallam bi harfin yusma Allah bai taba magana da harfi da ake ji da kunni ba wala bi sautin yusma ko da sauti da ake ji da kunni kaga wannan maganar ƙarya ce an gane tunda Allah ya sifata cewa yana magana ana ji hatta yasma'a kalamallah وإن أحد من استجارك من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله شيء ما قال الله كلام ني مسموع تو duk abin da yake masmu' ne a shi sauti ne ba an za a yi kaji abin da ba sauti ba duk abin da ba sauti ba ba za ka ji shi ba haka tun nan sun rushe kansu kuma ba wani daga cikin salaf da ya taɓa faɗar wannan daga nan ma kuma sun ƙara rusa kansu ba ka suka ce maganar Allah a ransa take mala'ika jibril ne yake yin ta'abiri ko manzon Allah yayin ta'abiri game da abin da Allah yake nufi kamar kai ne ka zo ka kalli kurma sai ka gane me yake nufi sai kai bayani kace kurman nan ga abin da yake nufi ko ka ji akuya tana ta ƙara ashe ma tana ƙara ko ka ga akuya dai ta yi subun sai ka zo ka kalle ta kace cikin ta yake ciwo cewa ta yi cikin ta yana ciwo wai kai ka gano abin da yake cikin ranta to haka suka ce mala'ika jibril in yazo shi yake gano abin da Allah yake nufi ba tare da Allah yayi magana da sauti ba shi kuma sai ya gaya wa manzo Allah shi kuma manzo Allah sai ya gaya mana to wannan shine qur'ani a wajen ash'ari suka ce ibaratun an kalamillah abbara bihi jibril ibara ce ta maganar Allah ba Allah bane yake magana ibarar abin da yake maganar sa ce da take ransa jibril yake hakaito mana shi ma manzo Allah kuma ya gaya mana suna gaya mana wato maganar Allah adil ma'anan nafsi daga ma'anansa tare alqa'imu bi zati Allah wanda take tsaye gaba da zatin Allah kidan ma'anar alqur'ani a wajen su shine wannan alqur'anin nan da muke gani ma'anarsa daga wajen Allah ne suka ce ma'anarsa da yake dauke da ita daga wajen Allah take amma alfazuhu lafzan da muke ji din nan fahiya min al-makhluq lafzan daga halitta ne sautin da lafazin daga halitta ne amma ma'anar abin da yake ciki shine wanda yake daga wajen wa daga wajen Allah kaga sun hada tsakanin kishiyoyi guda biyu sun mai da alqur'ani makhluqan wa ghayra makhluq sun mai da shi halitta kuma sun mai da shi ba halitta ba makhluqun min haythu al-lafz wal huruf suka ce halitta ne ta fuskar lafazi da harufa amma kuma ba halitta bane min haythu al-ma'na ta bangaren ma'ana kuma ba halitta bane wannan magana ce batil magana ce wadda take rusasshiya ba ta da tushe balanta da makama ahli sunna wal jama'a sune wanda suke cewa alqur'anu kalamullah alqur'ani maganan Allah ne lafzuhu wa ma'anahu lafazansa da ma'anansa laysa kalamullahi alhuruf duna alma'ani maganar Allah ba harufa bane wanda ba su da ma'ana wala alma'ani duna alhuruf ko ba ma'ana bace wanda babu haruf ba wanda ba harufa ba alqur'ani maganan Allah ne lafzuhu wa ma'anahu takallama Allah bihi haqiqatan Allah yayi magana da shi bisa ga hakika sami'ahu jibril jibril yaji shi wa ballaghahu li muhammad ya isar da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika jibril ba annabawa sun ji maganan Allah malan zai kawo dalili akan wannan kamar annabi musa annabi musa yaji me yaji maganan Allah Allah ce wa kallama Allah musa taklima Allah yayi magana da annabi musa magana haqiqanin magana ba tare da wasu ba shi yasa aka kebanci annabi Musa aka ce masa kalimullah Musa kalimullah Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa in kan manzanni ne da muka fifita sashen su akan sashi daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi wanda shine annabi Musa haka annabi Musa an kebance shi daga cikin daga tsakankanin manzanni ta hanyar Allah yayi magana da shi Allah ya magana da shi takliman min ghairi wasita ba tare da wasita ta mala'ika ba kuma annabi Musa ya ji maganan Allah to wannan a duniya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ji maganan Allah lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi ya ji maganan Allah a gurin magariyar tikewa shi kansa ya ji maganan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma a ranar gobe kiyama Allah zai yi magana da bayinsa zai yi magana da su a cikin aljanna yayi musu sallama su mayar wa Allah sallama zai yi musu sallama da maganan da suke ji sannan su gan shi ma da idan su shi Allah kamar yadda suke ganin wata a ranar 14 kamar yadda suke ganin rana a ranar da babu girgije Allah ya musu magana ya musu sallama su ji maganar Allah su mayar wa Allah da sallama a cikin aljanna Allah ya sa muna daga cikin wanda za su ji. Daka Allah yana magana. Yana magana lokacin da ya so da magana ta hakika lafazin da ma'anar gaba daya. Amma yaya kaifiyar maganar Allah take? To wannan abu ne da ba mu san shi ba. Ya ce yaya sautin yake, yaya muryar take, yaya kaza yake, duk wannan ba mu san shi ba. Ba wanda ya san wannan sai Allah. Maganar Allah dai ba irin maganar halitta bane mun san wannan mun yadda da wannan ya ce laysa ka mislihi shay'u maganar sa ba irin na halitta bane ba inda za a yi mu ce yana magana yanda halitta suke magana cikin halitta kuma ba wanda yake magana in bandawa in bada dan adam da ka sani aljannu ma da aka ce suna magana ne da yadda dan adam yake magana haka mala'ika in yazo zai magana da dan adam yakan yi magana da shi ne da yadda dan adam din yake magana dan ya fa'ince shi to ba da zai mace yadda dan adam yake magana haka Allah yake magana amma dai abinda zamu fada Allah yana yin magana kamar yanda ya so kuma yadda ya so amma kaifiyar maganar ba wanda ya santa sai Allah yadda ka san sauran sifofi ba wanda ya san kaifiyar su sai shi to haka ita ma kanta magana to wannan shimfida ce nayi mai tsawo gaba da fasalin to daga nan yanzu za mu shiga cikin bayanin da malami ya kawo za mu shiga cikin bayanin da malami ya kawo idan mun zo darasi na gaba inda zai zace wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi sami'ahu musa alayhi salam minhu min ghairi wasita wa sami'ahu jibril alayhi salam duka malam zai kawo wannan bayan ya kawo kuma ya kawo dalilai qur'ani da hadisi wanda suke tabbatar da wannan sifa ta magana ga Allah subhanahu wata'ala domin ya zanto raddi ga wanda suke inkari ko suke kore maganar su mai da ita halitta ko su a sha'ira da suke cewa maganar sa wata sifa ce da take wato tsaye a tattare da zatin sa abinda suke fada din na kuskure cewa maganar sa magana ce wadda take a cikin ransa kalamun ne nafsi kalamuhu fi nafsihi faqat maganar sa a cikin ransa take kai ita ce al ma'anan nafsi al qa'imu bi zatillah duk wannan magana ce wadda take ba gaskiya ba malan zai zo ya rushe wannan maganganun da ayoyin alqur'ani da hadisai na manzon Allah da kuma maganganu na magabata karatu aqida karatu ne wanda bai buƙatar sauri abinda ake son abin ya shiga jikinka ya ratsa zuciyarka da tunaninka dan ba wani abu bane da zaka dauka ka je kai a walla da shi ko ka je kai wanka ko ba karatu fiqh bane wani abu ne da ake son ka san shi ya rakkazu a cikin kwakwalwarka da tunaninka ba da za a yi kuma haka ta yiwu sai idan an ta maimaitawa sannan abin ya rakkazo a cikin tunanin mutum yasa ba zuwa a dan shafa a wuce Allah yana magana mu wuce ko kuma Allah ya daidaita aka al'arshi mu wuce dole akwai buƙatar a kawo maka bayanai da dalilai a yi gaba a dawo baya a maimaita ta yadda abin zai rakkazo a cikin tunanin mutum a gane wannan shi ne amfanin ja sharhi da dogon magana da malamai suke yi akan wannan kuma mu zo kuma mu yi bayani mu ƙara bayani a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da aqidarmu ya kuma kare mu daga miyagun aqidu da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana in mun zo kai tsaye za mu tashi kan fasalin sai mu shiga cikin bayanin da malamai ya kawo subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah.